Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin Litini 16 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
Jiya Lahadi a karan farko shugaban Amurka Donald Trump ya nuna amincewa da cewa dan takarar Democrat Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban kasa da asali. An tabbatar da cewa fiye da mutane miliyan 54 ne ke dauke da cutar coronavirus a duniya. Yan sandan kasar Belarus sun tsare mutane sama da 1000 a jiya Lahadi yayin zanga-zanga a duk fadin kasar na neman shugaba Alexander Lukashenko ya yi murabus.
Tokanin labarin kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji wani rahoto na musamman kan yanayin tsaro a arewacin Najeriya.
Tunan nan ta wuce duk yadda ake tunani waɗannan yau. In ka ga fin jigogin da suke cewa ya wuce duk yadda kake tunani.
To ko me yasa jamhuriyar Niger ta sake zabura don yakar cutar corona?
Saboda yanzu wasu kasashe ba su ma san inda za su sa kansu ba. Likitocin sun cika da ƴan malati sai mutuwa suke.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sarfilu Hashim Gumel na tafa da shirin ciki da gaskiya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Jiya Lahadi a karan farko shugaban Amurka Donald Trump ya nuna amincewa da cewa dan takarar Democrat Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi kusan makonni 2 da suka gabata. Amma sai ya sake cewa bai yarda ba. A cikin wasu kalamai da ya yi ta kafewa a shafin Twitter, Trump na ci gaba da maganganu marasa tushe cewa ya sha kai ne saboda an yi masa magudi. Shugaban na jam'iyyar Republican ya kamincewa da shan kaye a zaben a hukumance ga tsohon mataimakin shugaban kasar, duk da cewa manyan kafofin yaɗa labarai na Amurka sun ce tsawon mako guda Biden ya tara fiye da adadin da ake bukata na ƙuri'u 270 a cikin ƙuri'un wakilan kwaleji 538 don lashe zaben shugaban kasa da za a kaddamar ranar 20 ga watan Janairu. A cikin wani bayani, Trump ya faɗi game da Biden cewa yayi nasara ne saboda an yi magudi a zaben. An tabbatar da cewa fiye da mutane miliyan 54 ne ke dauke da cutar coronavirus a duniya, a cewar cibiyar Johns Hopkins a jiya Lahadi. Amurka da India da kuma Brazil su ne ke ci gaba da zama kan gaba a jerin kasashen da suka fi samun yawan masu kamuwa da coronavirus. Amurka tana da sama da mutane miliyan 11, yayin da India da Brazil ke da miliyan 8.8 da miliyan 5.5 BDB. A jiya Lahadi, India ta ba da rahoton sabbin kamuwa 41,100 a cikin awanni 24 da suka gabata. A ranar Asabar kuma, kasar Mexico ta wuce miliyan guda na waɗanda suka kamu da cutar coronavirus. Mexico ta ki bayar da umarnin sanya abin rufe fuska da hanci ko yin kulle don shawo kan cutar. Yan sandan kasar Belarus sun tsare mutane sama da 1000 a jiya Lahadi yayin zanga-zanga a duk fadin kasar na neman shugaba Alexander Lukashenko ya yi murabus. A kuma sake wani sabon zaɓe bayan zaben da aka yi ta rikici a watan Agusta. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Vyacheslav ta ce an yi mafi yawan tsare-tsaren ne a birnin Minsk, inda jami'an tsaro sanye da baƙaƙen kaya suka yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye domin tarwatsa dabban masu zanga-zangar. Wasu jami'an tsaro da suka rufe fuskokinsu sun lakaɗa wasu mutane 2 duka a cikin wani shagon sayar da abinci. Aƙalla 'yan jaridu 18 gami da wasu ma'aikatan 4 na gidan rediyon RFIRL na Belarus suna cikin waɗanda aka tsare a Minsk da wasu biranen, a cewar ƙungiyar 'yan jaridu ta Belarus. Masu zanga-zanga suna ɗauke da haramtattun tutoci masu launin fari ja fari waɗanda suka zama wata alama ta 'yan adawar siyasa a Belarus, kuma suna ɗauke da alluna don tunawa da Roman Bandaranka, wani dan shekaru 30 da ke marawa gwamnati baya da ya mutu a wani asibiti ranar Alhamis bayan an bada rahoton wasu jami'an tsaro sanye da abin rufe fuska suka yi masa dukan kawo ka.
Kadan Sarfilo zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu arewacin Najeriya mai fama da kalubalen tsaro iri-iri musamman ma a sashin yamma. Wakilin harkokin tsaro na sashin Hausa Hassan Mai da kaina ya shirya mana wannan rahoto na musamman.
Matsalolin tsaro dake ci gaba da wanzuwa a sassa daban-daban na Najeriya. Na ci gaba da cewa ƴan Najeriya tuwa ƙwarya. Arewa maso yammacin Najeriya ita ta fuskantar wannan ja'iba. Aminu Aliyu Barau ya ce su a yankin birnin Gwarin jihar Kaduna suna cikin halin tsaka mai wuya a halin yanzu.
Wallahi Haji Hassan, fitinan nan ta wuce duk yadda ake tunani. Wa'innan miyagu in kaga bindigogin da suke rikewa ya wuce yadda kake tunani. Suna nan cikin dazuzzukan birnin Gwari, sojoji su bi su ta sama ta ƙasa.
Su ma al'ummar jihar Katsina labarin bai canza ba. A cewar shugaban wata kungiyar faran hula a jihar Abdullahi Aliyu Katsina.
Yan gudun hijira da kuma su ƙauyukan da ake ta kaima har-haren suna cikin wani yanayi na fargaba. Duk abubuwan da suka faru ƴan baya-bayan nan na kisa da sacewa ita ma jihar Katsina tana fuskantar waɗannan matsalolin.
Shi ma Ibrahim Janyau dake jagorantar wata kungiyar samar da zaman lafiya a jihar Zamfara ya ce a halin yanzu suna fuskantar matsala sosai.
Malam Hassan, da mutane kayan gonansu sun isa su girba, ba su isa su je su yi girbin nan ba. Ba kauye yawa an ce mai sai ya biya naira 1800 ko 1,100,000 ya je gona ya girba, me ya girba har ya kawo gida har ya ciyar da iyalan shi ya kai kasuwa ya yi al'amuran yau da kullum.
A baba nan dai har wani cece-kuce aka yi ta yi tsakanin gwamnatin jihar Zamfara da wasu iyayen yara da aka sato a jihar Katsina. Gwamnatin jihar Katsina ta ce ta kubutar da yaran da ƴan bindiga suka sato ba tare da kowa ya biya ko da sisin kwabo ba a matsayin kuɗin fansa. Albarkacin sasanci da ke akwai tsakanin gwamnati da ƴan ta'addan, in ji Zelani Baffa mai taimakawa gwamnan jihar Zamfara akan harkokin watsa labarai.
Gaskiyar magana shine su waɗannan mata a can karamar hukumar Faskariya ta sato su kai jihar Katsina, kuma aka tawo da su da kafa cikin dazuzzukan mu na jihar Zamfara. To cikin ikon Allah kuma a irin tsari namu na sulhu da ake yi da tattaunawa tsakanin mu da banditin, ƴan sanda suka je har daji suka karbo su aka dawo da su ba tare da an biya kuɗin fansa ba. Kafin su shigo jihar Zamfara da bayan mun mika su hannun jihar Katsina kuma san me ya faru ba.
Amma ɗaya daga cikin iyayen yaran ya ce maganar gaskiya fa kuɗin fansa suka biya zunzurutun kuɗi har naira 600,600 kafin a sako musu ƴaƴansu.
Ni ne Alhaji Abdulkarim Musa. Wannan magana cewa ba mu kai kuɗi ba aka sako su, ni kaina na nemo bashi ni kaina Alhaji Abdulkarim ni na nemo miliyan 3. Sauran jama'a kuma waɗanda suke nan masu ƴaƴan su kuma muka tattaru aka samu aka hada nauyin waɗannan kuɗi wanda muka je muka kai musu.
Kazalika su ma ƴan ta'addan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya na caccanza salon yadda suke tafka aika aikar su. Zanna Buguma na Borno, Alhaji Zanna Hassan Buguma ya ce abin yana daure musu kai.
Matsala ita ce babu gaskiya a cikin wannan abin kuma babu ainihin niyya. Mun sani shugaban kasar Najeriya yana da niyya ya ga ya gama wannan abin. Su ma kansu hafsoshi da sauran jami'ai na tsaro wanda suke yaki Boko Haram zahiri sun nuna suna da niyya. To amma a karkashin mu gani muke wannan abin har yanzu ba haka bane.
A cikin sanarwar da take fitarwa a bayan nan, Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce tana samun nasara akan ƴan ta'addan a duka sassan Najeriya, kamar yadda Navy Commander Abdulsalam Sani na hedikwatar tsaron Najeriya ke min ƙarin bayani.
Muna samun haɗin kai na mutane wajen ba da bayani, mun ƙara matsanan ba akan wajen wannan yaƙi da muke, kuma muna samun nasara akai. In ka duba daga baya-bayan nan ma an samu nasaran kama mutane da dama, kuma an sha kama waɗansu an karkashe su a wurare daban-daban. Kuma in Allah da nan ba da Juma'a ba kaɗan za mu samu nasara a dukkan sassa da ke cikin ƙasar nan gabaki ɗaya.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilo Hashin Gumal da kashi na biyu na labaran duniya.
Mahukuntan Iran sun tabbatar da kame wani sanannen dan gwagwarmaya Balarabe bayan kwashe makonni ana hasashi game da bacansa a Turkiya. Ma'aikatar leken asiri ta Iran a cikin wata sanarwa ta ce makon da ya gabata Habib Chab Balarabe dan asalin kasar Iran din yanzu haka yana hannun gwamnatin Iran. Ma'aikatar ba ta faɗi yadda aka yi da kuma inda aka kama mai fafutukar ba. Ana tuhumar Chab da laifin shirya ayyukan ta'addanci a Iran. A cikin wata sanarwa an bayyana Chab a matsayin tsohon shugaba ko mataimakin shugaban kungiyar Al-Hawaziyya na yanzu. Ya bace cikin Turkiya kusan tsakiyar Oktoba, kwanaki bayan komawarsa daga kasar Sweden. Shugaban yankin arewacin Tigray na kasar Habasha jiya Lahadi ya tabbatar da cewa sojojinsa sun harba makamai masu linzami a Asmara, babban birnin Eritrea. Kuma ya yi barazanar ƙarin harhari, yana mai cewa za mu dauki duk wani matakin soji kuma za mu harbi. Shugaban na yankin Tigray Debreshen Gebre Michael bai bayyana adadin makamai masu linzami da aka harba kan Asmara a ranar Asabar ba, amma ya ce shi ne kadai garin Eritrea da aka kai harin. Jawabin nasa ya tabbatar da gagarumin ci gaba da rikici tsakanin makwabta biyu na Afirka, kamar yadda fada a Tigray ya riga ya tsallaka kan iyaka. An harba dokoki uku a ranar Asabar a Asmara a cewar majiyoyin diplomasiya. Sa'o'i bayan shugabannin yankin Tigray na Habasha suka yi gargadin cewa za a iya kai harin.
Tafiyu na Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu, wanda wannan karan zai kai mu jamhuriyar Niger, inda ganin yadda annobar corona ta sake mikewa da karfi a sauran kasashen duniya, ciki har da waɗanda suka ci gaba, mahukunta a wannan ƙasa ta yammacin Afirka suka tashi tsaye. Labar ma gare ka.
Daga farkon watan Nuwamban da muke ciki kawo yau, yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Niger ya karu daga mutane 11 zuwa 84 a ƙarshen makon jiya. Lamarin da hukumomin kiwon lafiyar al'umma ke dangantawa da yanayin da ake ciki a kasashen waje, inda a yanzu haka annobar ke ƙara farfadowa, mafarin kaddamar da yunkurin tsaurara matakai a filayen jiragen sama, kamar yadda sakataren ofishin ministan kiwon lafiya mamba a kwamitin yaki da cutar corona a Bashara Nau ya bayyana a taron manema labarai.
Yanzu an ga ciwo ya koma na aji biyu, kuma ya zo da ƙarfi. Saboda yanzu wasu kasashe ba su ma san inda za su sa kansu ba, likitocin sun cika da 'yan malati sai mutuwa suke. Gwamnati ta ce masu zawa ta hilin jirgi duk wanda zai zawa sai ya zo da takardar shi ta coronavirus mai nuna bai da coronavirus. Bayan haka nan police za ta rike passportin shi, bai zuwa ganin shi da passportin shi, kuma in ya ta gidan shi ba za a hita da gidan shi sai kwana 7. Likitoci kowace sahiya sai sun je gidan mutanen nan, sun gani bai da masara, bai da ciwon kai, bai da wani abubuwa wanda ke kama da wani ciwo.
Rashin mutunta ka'idodin kariya a nan cikin gida ma wani abu ne da ake ganin zai iya mayar da hannun agogo baya a yaki da cutar coronavirus a wannan kasa, musamman a wannan lokaci na shigar yanayin sanyin hunturu. Sabili kenan mahukunta ke jan hankulan jama'a a kai.
Kilopsin sanyi in ya zo yana ɗauke da cutoci kamar na sheda, kamar na majina, kamar na masu sa'ar ciwon kai, abubuwa wanda ke kama da ciwon coronavirus. Shi ne gwamnati ta ce mu tashi tun da wuri kahin abu ya mamaye mu. Suka ce in gema ɗan'uwan kai kamar wuta ka saba naka ruwa. Shi ne saboda haka nan muka ce mun ga mutane suna sake kwarai a cikin wannan yaki da muke yi na coronavirus. Matakai wanda gwamnati ta ɗauka, matakai wanda suka je kama a sanya wannan takunkumi, ka a yi taro da yawa, a wanke hannu da sabuni ko a sanya gel a wanke hannu. Mutane duk sun yi watsi da wannan, kuma mu gashi abu yana nan yana sauko kai yana nufo mutane.
A ranar 19 ga watan Maris din da ya gabata ne aka gano mutum na farko da ya harbu da cutar COVID-19 a jamhuriyar Niger, lamarin da ya sa hukumomi kafa dokar takaita zirga-zirga da cuɗanyar jama'a da rufe makarantu da wuraren ibada da na shakatawa da filayen jiragen sama da tashoshin shiga motoci kafin daga bisani a sassauta. To sai dai lura da yadda yawan waɗanda suka kamu da wannan cuta a ƴan kwanakin nan ke ƙara cirawa sama, yasa hukumomin kiwon lafiya su mai yunkurin ƙara jan damara domin tunkarar wannan matsala. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. A yau za mu fara duba batun wani kamfanin kwangila da ke neman kotu ta tura ministan sufurin Najeriya gidan yari dan zargin sa da saba kaida. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Jamal. Wani kamfanin Nigeria Inside Dynamic Resource ya shigar da ƙara babbar kotun tarayya ta Abuja, yana buƙatar ta tura ministan sufuri Rokimi Amechi da shugaban hukumar fidda kwangila BPP Mamman Ahmadu Gidan Yari dan zargin su da saba ka'ida ba da kwangilar shimfiɗa titin Dogo da zai lashe dala biliyan 3.2. Kamfanin Inside ta hannun wanda ya jagoranci shigar da ƙarar, Musa Ibrahim Kuchi, ya ce an yaudar majalisar zartarwa ta nuna cewa kamfanin kasar China CCECC ne kadai aka tura sunansa don ba da kwangilar. Alhali tun farko bankin Ezmin na Amurka da kamfanin Ecom na Amurka sun miƙa takardun neman kwangilar. Kuchi ya yi zargin tura sunan kamfanin na China na nuna neman zarmiya ne don kamfanin Ecom da ya nemi aikin tun shekarar 2018 ya buƙaci a gudanar da lamarin tsakanin gwamnatin Najeriya da Amurka. Cikin waɗanda aka nema don amsa ƙarar har da gwamnatin Najeriya da samun wakilcin ministan shari'a Abubakar Malami. Kafin mu kama tattaunawa da wannan fili da jagoran kamfanin Ecom, mun tattauna ma'aikatar sufuri kan wannan zargi ta kuma tabbatar mana da samun takardar sammacin kotu. Amma yanzu za mu fara jin korafin kamfanin da farko.
Sunana Musa Ibrahim Kuchi, ni ne nake jagorancin kamfanin America a nan Nigeria AECOM, wanda suka nuna sha'awa su yi harkar layin Dogo a Rail Development Project da Federal Ministry of Transportation, Ministry na Sufuri.
Yawa, ina na ganin haske kan wannan kamfani da kake na Amurka ne.
To AECOM din nan da ita ce na ɗaya ko na biyu a duk duniya akan harkar engineering project, gine-gine da yin layin Dogo, don har a ƙasan China su lai musu ayyuka da yawa. Sannan kuma bankin America Export Import Bank, ato banki da ke taimaka ma ciniki da shiga da fitowa, suke goyon bayan wannan al'amarin.
Faɗa mana cikakken sunan wannan kamfani a turanci.
Sunan kamfani AECOM. Sunan kamfani na America din AECOM ake kiran su.
Wato A din na A kenan, ba shi da wata ma'ana banda wannan.
Akwai A din, abinda take ma'ana shine Architecture, Engineering, Construction, Operation and Management. Sunan AECOM kenan.
Shin kai ne wakilin wannan kamfanin a Najeriya?
Ni ne wakilin su a nan Najeriya.
To yi mana bayani, akwai wata ƙara da gashi nan wacce kuka shigar zuwa babbar kotun tarayyar Najeriya da ke nan Abuja kan maganar layin Dogo da ma'aikatar sufuri. Ya lamarin yake?
To tun shekara 2018 muka samu zama da mutanen ministry na transport, muka ce musu mu muna sha'awa mu haɗa kai maga inda za mu yi mu ce makamin ƙasa, don mu san abin da ke takura su shine magana harkan kuɗi, ba sa da kuɗi, da za su yi wayannan layin dogon duka. Ni na shirya da AECOM na shigo da su cikin wannan al'amarin. Ministry na Sifiri suka ce mun ina kudin za ta fito, muka yi magana kuma da Export Import Bank na America. Su suka nuna kwaɗayi inda za su yi su taimaka ma gwamnatin Nigeria a yi wannan harkar layin dogon. To, abin da ke ciki?
Shin layin dogon nan daga ina ne zuwa ina?
Layin dogon suna da yawa. Gwamnatin Nigeria na da 25-year strategic master plan. A cikin strategic master plan na gwamnatin Nigeria tun lokacin Obasanjo aka yi wannan strategic master plan. Da an yi ta magana arzikin ƙasar nan ba kan mai petrol kawai za mu dinga dagara ba.
Musa, ina ma maganan yankunan da wannan layin dogon zai shafa na Tambayi.
Abin da ke ciki akan wannan layin dogon, hanyoyin layin dogon nan da za a yi wuri guda 27 ne, amma ko biyu ba boko akan yanzu da nake gaya maka. Don abinda suka tambaye ni, ni abinda muka so mu yi shine duk inda suka samu matsala akan maganan kuɗi da harkan da za a yi akan layin dogo, mu tabbatar da Export Import Bank, bankin America, sun shirya da za a taimaka ma gwamnatin Nigeria akan al'amarin.
Wato za a bada lamuni kenan na wani lokaci in yi so daga baya sai a biya.
Haka ne, amma ba kuɗi za a kawo ba, za su zo su yi muku aiki. Za su zo su yi makasan aiki, ba wai za a ɗauko kuɗin ba ne. Aiki abinda gwamnati ke so, ko ministry sifiri ke so, ya gaya musu ga abinda muke so, ga abinda muke so. Sai a ba su budget ɗinsu, to ga abinda za a yi, ga abinda zai ci. In gwamnati ta yarda, ta amince, sa a sa hannu. Ba kuɗi za su ɗauko a zuba a cikin wannan harkar ba.
Shine sai an gama aiki daga baya sai a riƙa biya a hankali.
A dinga biya a hankali, a hankali. Haka ne.
Musa, faɗa mana me ya kai ga maganar nan yanzu ta kai gaban kotu.
To, abin da ya sa muka shiga kotu da wannan al'amarin don ba gaskiya akan wannan al'amarin. Yayin da gwamnati tarayya ta sa kuzari ta yi niyya ta tabbatar cewa akan infrastructure, batun wuta da batun hanyoyi da layin dogo an yi, wayanda aka ba ma amana aikin ba sa bi abu akan gaskiya. Abin da sa muka je kotu kan mu ɓata ma kan mu suna akan wannan al'amarin. Don gwamnati, bankin America an rubuta wasika, sun rubuto mana wasika ya fi 50, sun nuna kuzari, sun nuna kwadari inda suna so su taimaka ma gwamnatin Nigeria. Ministry na sifiri duk suna da kofi na wasika da muka da na kai musu, ni da hannuna na kai musu wannan wayan na wasika. Banda wannan, su ma sun ba mu amsa a cikin wasika da suka rubuta mana. Akwai wasika suka rubuta shekar January 31st 2018, cewa su suna sun karɓa wasika ga Exim Bank na America inda za su yi su taimaka ma layin dogo, za su taimaka a yi layin dogo a Nigeria. Sun rubuta mana abubuwa da dama, fatako to Maiduguri wanda gwamnati tarayya ta bada approval kwanakin baya da bai kai kusa ci uku ba a Federal Executive Council. Sun nuna interest cewa su suna so su yi wannan hanyar. Da ministry na sifiri da ta tashi shiryawan kayansa, sai suka kai ma BPP, suna kamfani Chinese kawai suka kai CCEC, cewa shugaban kasa da bakinsa ya ce wannan kamfani ne kawai za a kai Federal Executive, za a kai ma Bureau for Public Procurement a ba su certificate of no objection. To, mu abinda mu muke gani, in har muka bari irin wannan abin ya faru, ba bi kaida, ba bi dokan kasa ba, ba wata kamfani da za ta fito ga bangaren su America ko Ingila ko Germany su ce za su yi harkar layin dogo a Nigeria, don ka kore su kenan.
Wato, ma'ana korafin anan shine da aka zo kaiwa lamarin wajen ita hukumar ba da kwangiloli.
Ministry na transport suka rubuta musu wasika cewa gwamnatin president ya ce wai na China kawai za a yi considering. Kuma muna da copy na wasika da ministry suka rubuta. Ministry na sifiri.
Wato, ma'ana ba a kai da sunan wannan kamfani da kake wakilta na Amurka ba.
Ba hada da mu ba su wannan China kawai aka kai gaba. Kamfanin China kawai aka kai CCEC. To, abin da ke ciki bai kamata ya zama haka ba.
To, ya yi kamata ya zama?
Ya kamata in dai haka za su samu sunan kamfani guda hudu, uku ko hudu su kai ma BPP. Za su kira kowane kamfani a ba su dama kowai zai kokari ya faɗi ga abin da ya rubuto ga inda za su yi abin. Balletina Export Import Bank na America, abinda su suka so, abinda suka ce suke so akan wannan al'amari shine su yi gwamnati da gwamnati bilateral negotiation, gwamnatin America da gwamnatin America Nigeria su zo na su yi magana akan wannan al'amari. Wannan ya fi gaskiya
ato abin da a turanci ana kira wai transparency.
Yawwa, to mu sai in haka ne, ita ma'aikatar sufuri kun ce ta ce shugaban kasa ne yace akai sunan kamfanin China kai wannan
ECC.
To shin shugaban kasar Najeriya idan ya yanke irin wannan hukuncin ba shi da iko ne ya haka?
A'a, in shugaban kasa har ya ce wai kamfanin China ne, to ba shi ka je BBB ba kuma, tunda da table din ta za koma a samu approval. Da dai kenan dokan da kuma ya kafa Public Procurement Act BPP bai bada wannan daman ba, wai wani zai zo da ya ce wa shugaban kasa ya ce ko wani ya ce, bai bada wannan daman ba. In ka haka ka taka doka,
faɗa mana menene a cikin wannan karar, mai kuke so kotu ta yi?
Abinda muke so kotu ta yi approval da gwamnati tarayya ta bayar, Federal Executive Council suka bayar a sauke ta. Na ɗaya kenan. Na biyu, waɗanda kuma suka yi a hukunta su, abinda dokar ta ce na biyu, for public procurement, duk wanda ya haka zai yi prisoner shekara biyar ba tara, kuma zai bar aikin gwamnati.
Wannan sake maimaita mana wannan laifin da zai kai a yanke mutum irin wannan hukuncin.
To laifin da zai kai shi ne in kai ƙarya akan abun, kuma in ka taka doka kamar inda suka yi ɗin nan, don da yaudara. In ba mu abin doka a ƙasar nan, ba wanda zai zo ya zo da arzikinsa da ƙarfinsa ce zai sa mana, zai zo ya taimaka mana akan wannan har al'amarin.
Jagoran kamfanin Ecom Nigeria Musa Ibrahim Kuchi kenan. Ma'aikatar sufurin Nigeria ta ce ta samu takardar sammacin Minista Rotimi Amaechu kan zargin rashin bin ka'idar ba da kungilar shimfiɗa titin Dogon da zai lashe dala biliyan 3.2. Daraktan labarin ma'aikatar sufurin Eric Ojukwe ya ce ba su zauna da sashen shari'a na ma'aikatar ba, don haka shi kansa bai shirya bayyana komai ba kan lamarin tukunna. To idan Allah ya kai mako mai zuwa, za mu ɗaura inda muka tsaya. Yanzu Amurka da Nasarar America da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
Jiya Lahadi, a karan farko shugaban Amurka Donald Trump ya nuna amincewa da cewa ɗan takarar Democrat Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi kusan makonni biyu da suka gabata, amma sai ya sake cewa bai yarda ba. A cikin wasu kalamai da ya yi ta kafewa a shafin Twitter, Trump na ci gaba da maganganu marasa tushe cewa ya sha kaye ne saboda an yi masa magudi. An tabbatar da cewa fiye da mutane miliyan 54 ne ke dauke da cutar coronavirus a duniya, a cewar cibiyar Johns Hopkins a jiya Lahadi. Amurka da India da kuma Brazil su ne ke ci gaba da zama kan gaba a jerin kasashen da suka fi samun yawan masu kamuwa da coronavirus. Amurka tana da sama da mutane miliyan 11, yayin da India da Brazil ke da miliyan 8.8 da miliyan 5.5 BDB. Yan sandan kasar Belarus sun tsare mutane sama da 1,000 a jiya Lahadi, yayin zanga-zanga a duk fadin kasar na neman shugaba Alexander Lukashenko ya yi murabus. A kuma sake wani sabon zaɓe bayan zaben da aka yi ta rikici a watan Agusta. Mahukuntan Iran sun tabbatar da kame wani sanannen ɗan gwagwarmaya Balarabe bayan kwashe makonni ana hasashe game da batansa a Turkiya. Shugaban yankin arewacin Tigray na kasar Habasha jiya Lahadi ya tabbatar da cewa sojojinsa sun harba makamai masu linzami a Asmara, babban birnin Eritrea, kuma ya yi barazanar ƙarin hare-hare, yana mai cewa za mu ɗauki duk wani matakin soji kuma za mu yi harbi. Shugaban na yankin Tigray, Debretsion Gebremichael, bai bayyana adadin makamai masu linzami da aka harba kan Asmara a ranar Asabar ba, amma ya ce shi ne kaɗai garin Eritrea da aka kai harin. Jawabin nasa ya tabbatar da gagarumin ci gaba da rikici tsakanin makwabta biyu na Afirka, kamar yadda faɗa a Tigray ya riga ya tsallaka kan iyaka. An harba dokoki uku a ranar Asabar a Asmara, a cewar majiyoyin diflomasiyya. Sa'o'i bayan shugabannin yankin Tigray na Habasha suka yi gargaɗin cewa za a iya kai harin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Chirohiro Dodone da ya hada mana shi sai kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalbasi da ruku fatan alheri.